الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم كما صلاه اجلبه الجمال الثاني اذا بدون غير قريب بدون غير متفقس لا بدك درس في نفسك تكون عند الكتاب في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وانا يني يا ذات الدين لا اتمنى اي بوت الروما بدون يا ذات الدين دبتي ما ليس منهج الكتاب منهج الكتاب انا نظام تاكدو wato rasalan da ya bi wajen wallafar littafi da me zai mayar ya zama shi ne hujja tashi kan duk abin da zai fada yake walan ma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadiyin nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi salati yayin da mawdu'in wannan littafi fagen wannan littafi shine yin bayani dangane da siriyar annabi da radiyallahu anhu tabbata gare shi a cikin sallah kana min albadahi Allah atakayyada fihi bi madhhabin muayyan ya zanto wani abu ne a salari ba zan yadda in kayyade kaina ba da wata mazhaba daya guda daya mana malam yana so yace mana tsantsar bayanin siffar sallar annabi yake so yayi mana kai tsaye daga hadisan annabi ba tare da tuntubar littafan fiqhu na wata mazhaba sananniya ba لسبب الذي مر ذكره wannan kuwa dan saboda sababin da na riga ni ambata maka shi a baya wa inma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam sanu dai kadai zan koro maka zan gangaro maka da abin da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam kama huwa madhhabul muhaddithina kamar yadda shine madhhabin malaman hadisi qadiman wa hadithan adatan da kuma yau wato cikin duk abin da za su kawo sukan yi kokarin samo hadisi kan tsaye da yake ishara zuwa gare shi yayi lamba daga kasa yace qala abul hasanat al-laknawi fi imam al-kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalf al-imam ya fada a cikin wannan littafi na shi fi abul hasanat al-laknawi ya fada a littafi mai wannan sunan ma nasuhu abinda nassin maganar shi ne yace wa man nazara bi nazar al-insafi wa ghasa fi bihar al-fiqh wal usul duk wanda ya duba na adalci ya kuma yi iyo yayi nutso a cikin tekun fiqh wal usul da tekun usul al-fiqh mutajanniban al-i'tisab yani santi ra'ayin riqau ko kuma yana santi wato ainihin yin wargi da ka'idoji ya alama ilman yaqiniyan anna akthar al-masail al-far'iyyah والاصليه التي اختلف العلماء فيها زي غالي زي سني ده هنيه العلم ده يقيني تيوا غالب المسالولي نفقه ودند malamai suka yi sabani a ciki da galibin masaloli al-asliya wanda sune majigo wanda malamai suka yi sabani da malamai sun yi sabani cikin su wanda malamai suka yi sabani cikin su zai samu cewa da mazhabul muhaddisin fiha in kabu wannan sabani na malamai akan masalolin fiqh ko masaloli na tushen addini zaka sami mazhabul muhaddisin fiha ra'ayin malaman hadisi a cikin wannan masaloli a cikin wannan sabani aqwamin mazahibi ghairihim shine yafi karfi sama da mazhabin wajen su idan ka bi kaidojin fiqh ka samu an ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce muhaddisun sun ce to sai ka samu ra'ayin muhaddisuna aqwa min ra'ayi ghairihim in ka bi masaloli na aqida ma haka ne cikin kowane fage haka ne yace wa anni kullama asiru fi sha'bin ikhtilafi ajidu qawl almuhaddisin fihi qariban min al-insaf yace duk lokacin da ne kai kawo a cikin titin sabani na malamai akan kowace mas'ala sai in samu maganar malaman hadisi qariban min al-insaf ita ce tafi kusa da adalci falillahi darruhum yace ma dalla da tilbar da suke kai wa alaihi shukruhum sakamakon sai tabbata wajen Allah kaza al-aslu albani sai haka abu yake a asali haka ne suke a littafin sa yace kai fala kaya ya ba za su dace da wannan yabo ba wa hum warasatun nabiy sallallahu alaihi wa sallam haqqan su malaman hadisi ai su ne tatattun masu cin gadon annabi na hakika wa nuwa bi shar'ihi sulqan su ne waɗanda suke mamaya shari'arsa da gaske hakanan Allah fi zumratihim Allah ya tashe mu cikin taron su wa amatana ala hubbihim wa siratihim Allah karɓi rayuwar mu bisa ga kaunar su da bin tafarki irin nasu. Wannan maganar Imam al-Bukhari Albani ya kawo dan ya nuna mana cewa shine hujjarsa na cewa abinda zai bi ka'ida wajen wallafar wannan littafin kawai mazhabin malaman hadisi ba ruwan shi da abinda masu fiqh wanda take. Saboda dama tan baya ya ce mana galibi masu fiqh za a ga an yi sabani, wani ya ce sai ka samu magana da drama kuma dukkan maganganun ba sa kan dalili, an gina su kuwa kan kiyasi ko kan wani asali gairi ko ta ba, idan ka dora shi akan cikin Qur'ani da hadisi da haka zai bukawa mazhabin malaman hadisi. Su mazhabin malaman hadisi kawai shine idan sahih hadisi fa huwa mazhabi, ba su da wani mazhabi sai abinda annabi ce, dan haka ya zabi wannan a matsayin turbabbi. Lamba ta biyu da yake qadiman hadisan adatan da yau, dama wannan shine ka'idar malaman hadisi bin abinda hadisin annabi ya tabbatar. Kana subki fil fatawa, al-Imam Subki ya faɗa cikin littafin fatawa naki yace wa ba'du fa inna ahamma umuril muslimina as-salat, bayan yayi mukaddama yace ku sani mafi muhimmancin al'amarin musulmi gaba ɗaya bayan kalmar shahada shine sallah. Yajibu ala kulli muslimin al-ihtimam biha, wajibi ne ga kowane musulmi ya baiwa sallah muhimmanci. Wal muhafazatu ala ada'iha, ya kiyaye wajen bayar da ita yadda ya dace. Wa iqamatu sha'airiha, da tsayar da dukkan ka'idojinta da shari'o'inta. Wa fiha umurun mujma'un alaiha, a cikin hukuncen sallah akwai al'amuran da an yi jima'i game da su. Laman duha ta anil itiyan biha, ba yanda za a yi mutum ya kauce musu ba tare da ya kawo su ba. Malamai duk sun yi ijma'i kan cewa sai an yi su. Wa umurun ikhtalafa al-ulama'u fi wujubiha, akwai waɗansu al'amuran malamai sun yi saɓani dangane da wajibcinsu, waɗansu ce wajibi ne, waɗansu ce ba wajibi bane ba. Wa tariqur rashadi fi zalika amrani, hanya ta shari'a a cikin dukkan abin da aka faɗa maka abu guda biyu ne kawai, al'amari guda biyu. Na farko, imma an yataharra al-khuruj min al-khilaf in amkan, inda duk akai saɓani kai yunkurin ka ga ka fita daga cikin saɓanin in zai yi. Wa imma yanzur fi ma sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam bai tamassaka bihi, in ko maganganun babu yanda za a yi ka fita daga cikin saɓani dole kawai ko ka aikata ɗaya ne ko ka ji aikata ɗaya, saboda maganganu ne su zama kishiyoyin juna, dole ka ɗauki ɗaya ka jefar da ɗaya. In ko ba su zama kishiyoyin juna ba za ka fita daga saɓani shi ne ƙoƙarin aiwatar da su gaba ɗaya. In ko sun zama kishiyoyin juna ba dole ka aikata ɗaya ka kyale ɗaya. Yace imma ya zanto cewa wato ainihin zai iya yiwuwa mutum ya fita daga saɓani, to ya yi ƙoƙarin fita daga saɓani in an kana in ya yi. wa imma an yanzur fi ma saha annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma in baya yiwa ya fita daga cikin safani to ya duba ya ga wata magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam, daga nan zai da mun ci tabbata gare shi kai ta masa kabiha to sai ya rubo da wannan magana. Fa idza fa'ala zalik, idan har mutun ya yi ya haka, kana salatuhu sawaban salihatan dakhilatan fi qawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, duk wanda ya bi wannan tsari cewa in an yi sabani ba ruwan shi da cewa waye yake kaza waye yake kaza, a'a wacce magana ce ta dace da annabi yake, wanda duk ya mayar da wannan shine tsarin ka, to sallar ka za ta zama daidai, sallar ka za ta zama ingantacciya, sallar ka za ta shiga cikin fadin Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Qultu, Albani yace wal wajhu thani aula, bin tafarki na biyu dinnin shine yafi dacewa kar a ce wai ka fita daga sabani, ka'ida ta duba da idan aka yi sabani wata magana ce aka gina ta dangane da abin da ya inganta na hadisi din, ba na ka zama wato mujtahid ba ka hada wannan mazhaba da wannan duka cikin guda wai kawai dan dai ka fita daga cikin sabani, a'a wata hanya ce wanda aka gina, wata fatawa ce aka gina ta akan ingantaccen hadisi da tafsiri. Shine Albani ce wal wajhu thani aula, bal huwa al wajib, ba ma wai shi yafi dacewa ba shine dole ma abi, li'anna al-wajh al-awwal, domin bin hanyar farko cewa kai kokarin fita daga sabani ma adam imkanihi fi kasirin min al-masail, tare da cewa abu ne da ba shi yiwuwa a cikin mafiyarin daye ko kuma a cikin da yawa cikin masaloli, tare da haka kuma la yatahaqqu bihi amruhu sallallahu alaihi wa sallam, in ka bi wannan tsarin babu yanda za a yi fadin annabi ko umarnin annabi hakikantu a inda annabin yace sallu kama ra'aytumuni usalli, kaya zaka fita daga sabani ka fita maka wannan wancan ka aikata ta wancan ka aikata ta wancan maganganu guda uku, wannan lalle dai bana da hadisi dai ba ta da hadisi, kuma annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli, ka gina akan mai hadisin ka kyale mara hadisi, in ka bude da sauran aika baka maganar da annabi ce sallu kama ra'aytu muni usalli ba ta tabbatu ba, li'annahu fi hadhihi al-halati satakunu salatuhu hatman ala khilafi salatihi, matukar yayi kokarin fita daga sabani ta hanyar hada maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna yayi aiki da su lokaci guda to kwata kwata ma kenan sallarsa ba za ta kasance ba irin yadda annabi ya magana sai dai ta kasance a kishiyar abin da annabi ya nema albani ce fata amma dan haka kallon da wannan a takaice dai abin da albani ke nuna mana a jigon littafin sa wajen wallafar wannan littafi baya kayyade kansa da wata mazhaba guda daya a'a zai koro mana abin da ya inganta na hadisi kuma gargaje wannan shine ra'ayinsa a'a dama shine ra'ayin malaman hadisi tun fil azal qadiman wa hadisan a da can da yanzu wa qad ahsana man qala hakika wanda yayi wannan magana ya kyauta me yace yace ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsuhu anfasuhu shahid yace ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi yace ma abuta hadisi sune ahlun nabiyyi sune ake kira ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsuhu duk da bai abokantaka da ransa ba ba sabe shi ba halin rayuwarsa anfasuhu shahid amma dukkan wani numfashinsa da kazarkazar kansa da ayyukansa sun yi tarayya da su cikin ayyukansa na yau da gobe saboda haka sun zama sune ahlun nabiyyi kenan ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsuhu anfasuhu shahid malaka mai inshad al-hasan bin muhammad an-nasawi kama rawahu al-hafiz ziyaduddin al-maghdisi fi juz' illahu fi fadl al-hadisi wa ahli wannan magana ko wannan baiti na waka an same shi ne daga waqar al-hasan ibn muhammad an-nasawi ko an-nasawi ala ayi hal kama yadda ziyaduddin al-maghdisi ya rawaito cikin juz'in sa na hadisi mai suna fadl al-hadisi wa ahli kun baiti yake daidai ahlul hadisi ba ahlul rasuli ba ina kake nufi ahlul hadisi humu ahlul nabiyyi duk dai ne idan an ce ar-rasul idan an ce annabi duk dai ne bana sun kurani bane ba shine wanda yake dole sai an kawo abin da yake yi wannan kuma ahlul rasuli ko ahlun nabi duka da baitin kuma baya karewa ta fuskar arudi walizalika fa innal kitaba sayakunu insha Allah ta'ala jami'an li shatati ma tafarraqa fi butun kutubil hadith dan haka wannan littafi in Allah ya yarda zai zanto ya tattare maka shatati ma tafarraqa bangarori na abin da ya rarrabu fi butun kutubil hadith a cikin littattafan hadisi wal fiqh da littattafan fiqh ala ikhtilafil mazahibi bisa ga sabanin mazhabobin dukkanin su min malahu alaqatu bi mawdu'ihi matakar duk abin da yake cikin wannan littafi na hadisi ko fiqh ya dace da mawdu'in wannan littafi don sai mun je mun kawo maka kuma kawo maka dinin bainama la yajma'u fihi min al-haqqi ayi kitabin aw mazhab بينما لا يجمع فيه من الكتاب من الحق اي كتاب او مذهب tare da cewa da wuya ka samu wani littafi daya ko wani mazhabi guda daya da zai hade maka duk abin da ake so a hade yana sai kunul amil bihi insha Allah mimman kad hadahu Allah wanda zai aiki da wannan littafi in Allah ya yarda zai zanto cikin wadanda Allah ya shiryar da su ga me limaktalafu fihi min alhaq bi idnihi ya shiryar da shi zuwa ga abin da mutane suka yi sabani sai aka shiryar da shi abin da yake shine daidai ya bar sabanin والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله kujiki dai da wanda yaso yazo ga tafarkin da yake abinda yake so yace maka zai bi digil da tafan hadisi ya bi digil da tafan fiqh wadanda duk suka yi bayanin sifar sallar annabi ya tattaro ma duk abinda so kunta ya kawo maka cinin gurin daidai wa daidai da ya kamata abinda zai tuno sai ya tabbatar in hadisi ne to ya inganta in magana sai ta wani malami to an gina ta kan hadisi ba a kan ra'ayi ba gaba ɗaya sai su tsara maka ji a nan gurin wanda da wuya wato kuma kowane littafi ya ga fa'idar zai iya tsirowa ko littafin malikiya ne ko na shafi'iyya ne ko na hanafiya ne ko na wani mazhabi ne ba ruwanki da mawallafin littafin wata mazhaba yake danganta kansa matukar abin da ya faɗa ya dace da hadisi zai tsiro maka ji ya kawo maka nan kaga da wuya ka samu littafin da ya haɗe maka wannan tunda kowanne zai gina kan tsarin mazhabarsa kuma inni hina wada'tu hadha al-manhaj li nafsi yace ka sani cewa lokacin da na torawa lokacin da na sanya wannan tsari ga karan kaina nace da shi zan yi aiki wa huwa tamassuku bis sunnati sahiha shine yin riko da ingantacciyar sunna wa jaraitu alaihi fi hadha al-kitabi wa ghayrihi kuma na gudana bisa ga wannan tsari a cikin wannan littafi da waninsa mimma sofa yantashiru bainan nasi insha Allah, cikin irin abinda nan gaba zai yadu a tsakanin mutane na littafai na in Allah ya so. Yayin da na ɗauki wannan tsari, kuntu ala ilmin, ina da cikakkiyar masaniya annahu sawfa la yurdi zalika kull at-tawa'if, cewa wannan tsari nawa ba lalle bane ba ya yarda da dukkan kungiyoyi, wal mazahib ba lalle bane ba ya yarda da dukkan mazhabobi, kila waɗansu za goye bayana waɗansu su fito na fito da ni, dama na san haka riko da wannan tsarin, na san zan game da wannan ashirye nake dangane da abin. Bal sawfa yuwajjihu ba'dhum, bari ma wani sashi daga cikin su, aw kathirun minhum, ko da yawan su, da sannu za ka ga sun fuskantar da alsunata tsani, sun fuskance ni da harsuna na zargi da suka, wa aklaman launi, sun fuskance ni da alkalumma na zargi ilayya zuwa gare ni, wala ba su min zalika alayya, wannan tanku babu komai a kaina da an yi mun haka dan an yi zargi da harshe ko da alkalami. Fa inni a'lamu aidan, ni dama ina da cikakkiyar masaniya, anna irda'an nasi ghayatul la tudrak, cewa ka yarda da mutane su yarda da kai, wannan wani wata manufa ce da ba a iya riskata, ba wanda sai ya cimma ta, kace kai abin da duk kowa ya yarda da kai, sai ma ka wahalar da kanka ba zai yiwu ba. Wa anna man arda an-nas bi sakhatillahi wa kalahu Allahu ila an-nas, kuma ina da cikakkiyar masaniya duk wanda ya so yarda da mutane ta hanyar da za ta fusatar da Allah, to Allah zai wakiltar da shi zuwa ga mutane ya ga wace ya za su masa. Ina da wannan masaniya, dan haka ba zan da yarda da mutanen ba, kamar kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar da dama annabi ya riga ya tabbatar cikin hadisi, duk na san da wannan, yace wallahi darru man qala, madalla da fadar wanda yake walastu binajin min maqalati ta'ilin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ri wa man zal ladhi yanju min an-nas saliman walau ghaba anhum bayna khafiyatay nasri, yace walastu binajin min maqalati ta'ilin, ni na san ba zan iya kubuta ba daga zargin mai zargi, walau kuntu fi gharin, ko da na kasance a cikin kogon dutse, ala jabalin, shi kogon yana saman wani dutse, wa'ari mai sarkakkiya kafin ka je inda nake, to sai wani ya soke ni. Wa man zal ladhi yanzu min an-nas saliman, wane ne ya isa ya kubuta daga harsunan mutane salin alin, ba wanda ya zarge shi, ba wanda ya ce masa komai, waye zai samu wannan dacewar. Walau ghaba anhum, ko da ya boyewa mutane, baina kafiyatai nasari, a tsakanin fukafukan mikiya ta tashi da shi sama, sai mutane sun zarge shi. Fa hasbi annani mu'taqidun anna zalika huwa at-tariq, dan haka ya ishe ni alfahari, na san wannan abin da na bi shine hanyar bi, wani ya tako kare ta kuma wannan ya rige naki, anna zalika huwa at-tariq al-aqwam, wannan shine tafarki mafi tsayewa daidai, الذي امر الله تعالى به المؤمنين تفركن ده الله يا عمر تمم من ده شي وبينه نبينا محمد سيد المرسلين كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي غبان منزلي يا بينا شي وهو الذي سلكه السلف الصالح كما شي ده تفركن ده مغبطا نا قري suka bi min sahabati wattabi'in cikin sahabbai da tabi'ai waman ba'dahum da wanda yabi bayan su wa fihim al-a'immatu al-arba'a a cikin mabiya wannan tafarki akwai shugabannin mazhabobin nan guda hudu alladhi yantami al-yawma ila mazahibihim jumhurul muslimin, wanda a yau mafi yarin jami'in musulmi suke dangantuwa zuwa ga mazhabobin su, wa kulluhum muttafiqun ala wujubi tamassuki sunna, dukkanin su sun yi tarayya bisa ga wajibin yin riko da sunna, wa ruju'i ilaiha, da komawa zuwa gare ta ita sunna din, wa tarki kulli qawlin yukhalifuha, da barin dukkan wata magana da ta saba ma sunna din, mahama kanal qa'ilu aziman, din yadda fadin mai fada din, din yadda mai fadar ya zanto mai girma, fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wa sallam azam, yo Aisha nan annabi ya fi sha'anin kowa girma, maganar mai girma ta saba ma sunna, to maganar mai girma ta saba ma maganar mafi girma, saboda haka dole a kyale maganar mai girma a ga maganar mafi girma. Kaga da Imam Malik da Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da dukkan wani malami daga cikin malaman sunna, ka iya ce masa azim, ka iya ce masa imam, lakin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa azimul uzama, huwa imamul a'imma, huwa khatamun nabiyina wa imamul mursalin, kai ba yuqarinu bi ghayrihi, ta yaya za ka hada shi da waninsa? Ba zai yi ka hada maganar sa ba, wannan mai girman yana da girma amma annabi ya sai girma, wannan shugaban shugaba ne amma annabi shine shugaban shugabanni gaba daya sallallahu alaihi wasallam. ولقد كان منني ولذلك فإنك تديت بهداهم يتي دان هكا ني داي انا كوكارين ان شريو دا شريسو واكتفيت آثارهم كما نبي بيتو ساونسو وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث نبي واتو اينتن عمر منسو تهاني يلقو دا حديث وإن خالف أقوالهم ko da hadisin ya saba maganarsu haka dai za a rike shi a cikin walaqad kana li hadhihi al-awamiri akbar al-athari fi nahji hadha an-nahj al-mustaqim hakika umarnin da wadannan limamai na mazhabobi suka yi cewa a saki maganarsu da ta saba ma hadisi a kama hadisin wannan maganganun nasu yana da tasiri mai girma wajen in sanya wannan ya zanto kine tsari na dabi a rayuwarsa wa iradi an at-taqlid al-a'ma kuma na kawar da kai gabarin abin da ake kira at-taqlid al-a'ma shine garin gabin maganar wani malami na fiqihu ba tare da ka san ina ne ya tiro wannan maganar take ba tare da ka san madogaran sa ba a Qur'ani ko a hadisi shine at-taqlid al-a'ma ya iya zama mai muni ya kara munana yayin da ya kasance an kawo maka hadisi karara ingantacce aya karara wanda saba maganar wannan malamin fiqihu kakyale ayar kakyale hadisun da kabotan ya zama takalli da al'amari wajizahum Allah ta'ala anni khairan da haka yake su malaman mazhabobin nan guda hudu da sauransu ina fatan Allah ya saka musu da alkhairi wato kaga wannan shine karshen insafi wadanda suke zagin Albani cewa ya kushe mazhabobi ba su san abin da suke ba wannan kawai ne inda makaranta ya ike ka nan kawai inda makaranta to balantana abu na gaba matakin magana ta gaba ta yi aqwalul a'immati fi ittiba'is sunnati wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha nan zai kawo maka aqwalul a'imma maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu maganganun su ittiba'is sunna wadanda suke zabarzuwa wajen bin sunnar annabi wajen bin hadisin annabi wa tarki aqwalihim wadanda suke zabarzuwa wajen karbi da maganganun su wannan malaman al-mukhalifati laha irin maganganun nasu din da suka saba ma sunna malai ce wa min al-mufidi an nasuka huna ma waqafna alayhi minha aw ba'dha yace yana daga cikin abu mai amfani an nasuka huna anan gurin mu koro maka ma waqafna alayhi minha abinda muka same shi minha da maganganun malaman mazhabobin nan guda hudu aw ba'dha ko wani saki daga cikin su ko da ba duka ba la'alla fiha idhatan wa dhikra liman yuqallidukum mai yawa cikin abinda zamu kawo na maganganun ka samu akwai wa'azi da tunatarwa ga wanda yake musu bita zaizai duk abin da suka faɗa ya ce ko ya saba annabi haka zai tafiya kai bal yuqallidu man dunahum ba ma su ba wanda yake bita zaizai ga mabiyan su ma tukuna bi darajat mabiyan su din na bayan baya da darajoji masu yawan gaske taqlidan a'ma biyayya irin makantacciyar biyayya malam ya lamba a kasa yace wa hadha taqlidu huwa alladhi anahu al-imam ath-thahawi wannan taqlid al-a'ma shine wanda Imam Sahawi ya nufata a cikin maganar sahihin kala yayin da yake la yuqallidu illa asabiyyun aw ghabi ba mai yin taqlidan illa asabiyyun sai dan ra'ayin rigau aw ghabi ko wawa to salaf sun zafi ba kware daga cikin matsalan taqlidan naqalahu ibnu abidina yace ibnu abidin ya tilo wannan magana fi rasul mufti a cikin littafin sa mai suna rasul mufti ga shafuka nan ga jizi nan saboda haka mai yiwa a cikin wannan ya zanto akwai wa'azi da tunatarwa liman yuqalliduhum ga wanda yake bi kinsa ne ga wannan limamai na mazhabobi bal yuqallidu man dunahum bi darajatin taqlidna ma ko wanda yake biyayya ga wadanda ma basu kai su ba basu kai ma matsayin daliban su ba tsakanin su ma akwai rata mai yawa akwai darajoji mai yawa amma tare da haka ya rinka musu taqlidanci makaftaccen taqlidanci wa yatamassaku bi mazahibihim kuma yace zai riko da mazhabobin su wa aqwalihim da maganganun su kama law kana nazala min as-sama'i kai ka ce maganganun saukar da su akai daga sama wallahu azza wa jalla yaqulu gashi ko Allah madaukaki yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kuma abinda aka saukar muku daga wajen ubangijin me aka saukar muku daga wajen ubangiji Qur'ani kadai Qur'ani da hadisi wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam al-kitab min al-qur'ani al-hikma min sunna Allah ko yace dishi ya saukar da su shi ya saukar da qur'ani shi ya saukar da hadisi wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima Allah ya ce da matan annabi wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ayatul lahi qur'ani al hikma hadisi kutuna ma yutla irin abinda ake karantarwa wa zkurna ma yutla fi buyutikunna kutuna abinda ake karantarwa a cikin dakunan ku na me min ayatul lahi na ayoyin Allah wal hikma da hadisi wa anzala Allahu alayka al kitaba wal hikma dan haka da Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum qur'ani kadai ke nufi ko hadisi wala tattabi'u min dunihi awliya karkubi kishiyar haka awliya wato wadansu waliyai ko majibunta lamari karkubi wadansu maganganu kishiyar qur'ani kishiyar hadisi amma tare da haka kalilan ma tazakkarun kadan ne kuke daukan wa'azi ko kadan ne daga cikin ku suke daukan wa'azi to farko zai fara da Abu Hanifa الرقم الاول ابو حنيفه رحمه الله ابو حنيفه شنو الامام الفقيه عالم العراق سننه النعمان ابن ثابت ابن زوطي او زوطا التيمي الكوفي اهل بيت اشكرا 80 باي هجره النبي صلى الله عليه وسلم ان ايتشي ادهي لوكتين رايوار kananan sahabbai irin sahabban da annabi ya mutu ya bar su suna kanana bayan sun manyanta aka haifa Abu Hanifa bai samu ganin kowa cikin sahabbai ba sai Anas dan Malik dan haka shi tabi'i ne ya dace da ganin sahabi daya shine Anas dan Malik wadansu suka ce ya ga Abdullahi dan Umar amma dai ganin Anas dan Malik shine mai tabbata shi zahabi ya tabbatar cikin sirru alamin nubala dan Allah dole saboda haka Imam Abu Hanifa tabi'i ne cikin tabi'i babban malami ne babban abin da ya fi fice a kansa shine ilimin fiqh sama da sauran ilimomi a kansa ne malaman zamanin sa suka ta bada shaida akai cewa dai ko da yake ya nemi ilimin hadisi amma dai ya fi fadi a ɓangaren fiqh dai Imam Az-Zahabi yace wa uniya bi talab al-athari wartahala fi zalik Imam Abu Hanifa ya kula kwarai da gaske wajen binciken hadisai wanda halafi zalik ya yi tafiye-tafiye garuruka wajen neman ilimin hadisi wa ammal fiqhu wata da ke kufin ra'ayi wa gawamidhi fa ilayhi al-muntaha wannasu alayhi iyalun fi zalika yace amma kaga fiqhu da bincike wajen istinbati wa gawamidhi da bin diddigi waɗansu matsaloli na rungu na fiqhu fa ilayhi al-muntaha to shine sidratul muntaha a wannan babu ya an kwatanta shi da malaman zamanin sa wannasu alaihi iyalun fi zalika duk duniya iyalun sa ne a wannan fanya Imam Abu Hanifa Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa Abu Hanifa ta afqahu an-nas Abu Hanifa shine mafi fiqhun duniya a zamanin sa wa qala Shafi'i fi al-fiqh iyalun ala Abi Hanifa mutane gaba daya iyalin Abu Hanifa ne indai a duniyar fiqh ne Imam Az-Zahabi ya kare bayani ta al-imamatu fil fiqh wa daqa'iqihi musallamatan ila hadha al-imam wa hadha amrun la shakka fihi wa laysa yatifu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili Zahabi yace ai shugabanci a fiqh da bincike akan mas'alolin fiqh na lungu musallamatan ila hadha al-imam gabaɗaya an sallamawa Imam Abu Hanifa wa hadha amrun la shakka fihi wannan al'amari ne ko shakka babu sai yayi iktibasi yake walai sai shukku fil azhani shay'un idan hitajan naharu ila dalil yace idan ma ni tambaye ka meye dalilin ka nace Abu Hanifa ta yafi kowa ilimin fiqh yace to ai kokolwa tana da tangarda idan har ta nemi dalili bisa ga fitowar rana yace rana ta fito kace meye dalilin da kina ta fito to kokolwa ta gamu da me tangarda ce to kamar haka ne idan kace meye dalilin da kina cewa Abu Hanifa yace duniya din ta sallama kai yanzu ka tsaya kana neman dalili kina ai riga an wuce Abu Hanifa Allah ya karfara yayin wata a shekara ta 150 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manyan dalibai Yusuf al-Balqi da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da dai sauran manyan dalibai fa awwaluhum al-Imam Abu Hanifa a shekarun a tarihance shugaba cikin malaman mazhabobin nan guda hudu shine Abu Hanifa dan ya yi musauran dan haka ya fara da shi yace farkon su al-Imam Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan shatta talibansa mabiyansa sun ruwaito maganganu masu yawa daga gare shi wa ibaratin mutanawwi'a sun ruwaito jumloli kala kala kulluha tu'addi ila shay'in wahid dukkan jumlolin nan suna bayuwa suna tabbatar da abu guda daya wa huwa wujubul akhdh bil hadisi shine wajibin yin riko da hadisi wa tarki taqlidi ara'i al a'immati al mukhalifati lahu da barin yin taqlidanci ga maganganun malamai wadanda suka saba ma hadisi Abu Hanifa ya zabaras wajen kabi sunna wajen karbi da dukkan wata magana da kowace ce matakar ta saba ma hadisi yayi hakan asalan magana daban-daban awwalan magana ta farko yana cewa idza sahha al hadisu fa huwa mazhabi idza sahha al hadisu idan har hadisi ya inganta fa huwa mazhabi to shine mazhaban ma'ana ko na san shi ko ban san shi ba ka dauka wannan shine mazhaban haka Abu Hanifa ya faɗa wannan magana ta shiga duba cikin Ibn Abidin a hashiya dinsa da risalar sa mai suna Rasm al-Mufti wa Sheikh Salih al-Fulani haka Sheikh Salih al-Fulani ya kawo wannan magana a cikin littafin Iqaz al-Humam wa ghairihim da waɗansu cikin manyan malamai wa naqala Ibn Abidin an sharh al-Hidaya Ibn Abidin ya ciro magana a cikin sharh al-Hidaya Ibn Shahna al-Kabir wato daga Ibn Shahna babba Sheikh Ibn al-Humam wanda shine malamin Ibn al-Humam Ibn al-Humam babban malami ne a madhabin Abu Hanifa yana da littafi mai suna Fathul Qadir a cikin madhabin Abu Hanifa kusan jiji ita kuskotara na manta adadin juz'in ga abin da ya faɗa wanda ya tiro daga shugabansa yace idza sahal hadisu wa kana ala khilafil madhhabi wa mila bil hadisi ya salam yace idza sahal hadisu idan hadisi ya inganta wa kana ala khilafil madhhab kuma idan to hadisin ya saba wa abinda madhhabar mutu ta fita Abu Hanifa ومن لبيل حديثي تسعي ايكي دا حديثي هذا كتد مذهبا ويكون ذلك مذهبه اذا ان يأجن دا حديثا تولنا اللوكة ميادم حديثا شين مذهب ابو هنيفة ولا يخرج مقلده ان كونه هنفيا بالعمل به لما مذهب عن هنفيا دنيا ايكي دا ولنا حديثا ايكي دا حديثا بيفتد نشيدا مذهب ابو هنيفة ياما قالش قد شيني تكن مذهبا اندم يزيشها وقد صح عن ابي حنيفه انه قال وانا مالمي يتي magana ta tabbata daga Abu Hanifa yace idza sahal hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya tabbata to shine madhhabata wa kada haka zalika al imam ibn abd al barri an abi hanifa wa ghayrihi wa ghayruhu min al a'imma wato imam abu hanifa imam ibn abd al barri ya ruwaito irin wannan magana daga Abu Hanifa wa ghayrihi da wannan sanin al a'imma cikin malamai ko mu ce wa ghayrihi sai zanto atafan ala Abu Hanifa ko wa ghayruhu zanto atafan ala ibn abd al barri Ibn Abdul Barr da shi da wani sun ruwaito magana daga Abu Hanifa ko kuma Ibn Abdul Barr ya ruwaito wannan magana daga Abu Hanifa da ma waɗansu malamai ba Abu Hanifa to dukkan su suna cewa idza sahal hadithu fa huwa madhhabi qultu ma albani yace wa hadha min kamal ilmihim wa taqwahu wannan shi ke nuna cikar ilimin wannan shugabannin mazhabobi da kuma jin tsoron Allah su an gane ku haifu asharu bidhalika ila annahum lam yuhitu bis sunnati kulliha wannan magana ta fita nuna su ba su san sunna ba gaba ɗayanta sun san wani bangare na hadisi wani bangare kuma ya kubuce musu ba su san shi ba dan haka sai suka ce duk abinda hadisi ya inganta da shi to shine mazhaban mu ko mun san hadisin ko ba mu san shi ba wa kan sarraha bi zalika al imam shafi'i kama yati imam shafi'i ya riga ya fito kallon ya nuna haka kamar yadda bayani zai zo nan gaba fa kad yaqaw minhum ma yukhalifu sunnata allati lam tablughuhum daga cikin su akan samu magana ta faru irin abinda za ta iya saba ma sunna saboda sunna ba ta zigare su ba fa amaruna bi tamassuki biha dan haka sai suka mana umarni da ya riko da sunnah wa anna ja'alaha min madhhabihim rahimahumullahu ta'ala ko mai mai da wannan sunna ta zanto ita ce madhhabin su Allah ya dukan su gaba ɗayan su to wannan maganar farko kenan ta Abu Hanifa magana ta biyu Abu Hanifa ta la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu yace la yahillu li ahadin baya halatta ga wani mutum an yi akuza bi kaulina yace zai riko da maganar mu ko fatawar mu malam ya alam min aina akarnahu mutakar bai san daga ina muka tsiro wannan magana ta mu ba in bai san hadisin da muka kafa hujja ko ayar ba to bai halatta ma ya riko da maganar sai idan an tani zai ce na riko da maganar Abu Hanifa maganar Abu Hanifa ko ba hujja ba ce amma in ya san inda muka tsiro a aya ne zai ce na riko da maganar Abu Hanifa da ya gina kan qaulin Allah ta'ala in ya san hadisin da muka tsoro zai ce na yi riko da maganar Abu Hanifa wanda ya gina kan kaular rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ya kai majingina wanda in an jingina da ita ba a faduwa qala Allahu qala rasulullahi kaji fa yadda suka yi magana wannan magana ta Abu Hanifa ابن عبد البر يا كاوت اتكل التاف الانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء ونلتقي لدن كرمي من دادين كرنتاوا يي magana akan takaitaccen tarihin Abu Hanifa takaitaccen tarihin Imam Malik ibn Anas takaitaccen tarihin Imam Shafi kowanne ga yadda ya rayu ga shahararrun dalibansa ga yanayin yadda yake ba da fatawa littafin da dadin karantawa Ibn Abdul Barr Ibn Abdul Barr kuma da Malikiya shine yo ai kaga yanzu wannan yanzu da bai da mazhabar kenan sai abin da annabi yanzu wannan da abin da kawo falalan Abu Hanifa ko wani abin nan in dan take man mazhaba amma ga shi dan Malikiya ne amma kuma yana bada falalan wa Abu Hanifa dan to a cikin musulunci nake me yana warewa wannan gaza ne wannan gaza ne ina fata kun fahimta ya fada wannan a cikin wannan Ibn Abdul Barr ya kawo wannan magana ta Abu Hanifa cikin littafin nan nashi mai wannan sunan wa Ibn al-Qayyim fi ilam al-muwaqqi'in haka Ibn al-Qayyim a cikin littafin ilam al-muwaqqi'in arba'at al-alamin wa Ibn Abidin haka Ibn Abidin fi hakiyatihi a cikin hasiyarsa al-bahr al-ra'id hasiyar da yawa al-bahr al-ra'id wa fi rasm al-mufti haka a cikin rasm al-mufti wa sha'rani fi al-mizan haka Imam al-Sha'rani a cikin littafin al-mizan بالرواية الثانية أما الرواية تبيو والرواية الثالثة الرواية تأكد أن بسنس زينو رواها أباس الدوري في التاريخ لهم يتفق ونن تقريب جمعنا نفسنا مهمنا إذا ما كي تبين صعب تزني تبيع أخي أكي تكي تدع أبو هنيفة يتي لا يهل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه وفي رواية أوجد رواية دقا وجن صعب يتي حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي yace haramun ne akan duk wanda bai san dalilin da na dogara da shi ba yace zai ba da fatawa da magana ta zada fi riwayatin a wata riwayar bayan ya fada ta magana sai ya kara da cewa fa innana basharun bugu da kari mu yan adam ne naqulu alqawla alyawma wa narju anhu gadan a yau ma idan baya da fatawa gobe mu kauce mata in mun gano kuskuren tunda ba wahayi yake mana to tunda ko haka ne maganar mu ba ta zama amma sai in ka san a ina muka ciro ta wafi ukura a wata riwayar ga abin da yace wai haka ya Yaqub kai tanka kai Yaqub waya Yaqub shine Abu Yusuf al-Balqi yace la taktub kulla ma tasma'u min kar ka rubuta duk abin da kaji daga gare ni fa inni kad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu gadan me yawa a yau zan ga wani ra'ayi in ba da fatawa da wata fatawa amma gobe kuma in kauce mata wa ara ar-ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gadin mai yawa gobe in ba da fatawa da wata matsala jibi kuma in kyale ta in naga kishiyar ta a cikin hadisi Albani yace kultu wa zalika li anna al-imama kaseeran ma yabni qawluhu ala al-qiyas yace to dama za ka ga malami ya ba da maganar sa ko fatawar sa akan qiyasi fa yabdu lahu qiyasun aqwa gobe sai da wani qiyasin mai karfi wanda yafi qiyasin yau haka sai kyale na yau din gin aw ya bulughu hadithan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ko bayan da bai san hadisi bai bada fatawa da qiyasi yau kuma sai samu hadisi kaga dai kyale wannan qiyasin ke tunda sun ce dama idza ja'a an-nassu batala al-qiyas in dai nassu yazo to ba wani qiyasi idza ja'a naharu llahi batala naharu ma'aqil haka suke cewa yau in koramar Allah ta zo kuma ina cewa in dan ran gidan wani ya zubar da ruwa ai ba magana sai koramar ta tafi kuma dan haka wannan shi yasa suke barin kake ganin suka tantance maganganu fa ya kuzu bihi wa yatruku qawluhu sadid sai ya riko da wannan hadisi ya kyale maganar sa ta gaba ta da kala fi arani bil mizan ma muftakaruhu ba abin da arani fa da cikin mizan yace wa atiqaduna wa atiqadu kulli muntabin fil imam abi hanifa radiyallahu anhu annahu law asha hatta duwinati shari'a wa badar hil hufaz fi jam'iha min al bilad wal suburi وظفر بها لا اخذ بها وترك كل قياس كان قاتم wannan cikin yan mazhaban sa ne fa yake cewa i'tiqadin mu da i'tiqadin dukkan wani mai adalci cikin lamarin Abu Hanifa shine da a ce Abu Hanifa zai rayu ya zuwa lokacin da aka rubuce littafin shari'ar musulunci wa ba'da rahil al-huffaz fi jam'iha min al-bilad bayan dukkan malaman hadisi da suka tattara hadisi daga garuruka sun riga sun mutu sun tattaro hadisin min al-bilad daga garuruka wasu gori da kai iyakoki wa zafira biha kuma Abu Hanifa ya zo samu wannan hadisi daga baya la akhadha biha wa taraka kull qiyasin kana qatam da zai samu hadisan nan a harhada gaba daya to da duk wani qiyasi da ya taba yin ziyaru shi ya kama hadisan wa kana al-qiyasu qalla fi madhhabihi kama qalla fi madhhabi ghayrihi bin nisbati ilayhi
da sai zanto kiyasi yayi kadan a cikin mazhabarta, kamar yadda aka samu hadisi ya zama kadan a cikin mazhabar waɗansu daga cikin malamai in ka kwatanta da mazhaban Abu Hanifa, ya zama kadan kiyasin kin, ya zama kadan. Lakin lamma kanat adillatu shari'a mufarraqatan fi asrihi ma'a tabi'in wa tabi'i tabi'in fil madaini wal qura wa thubur kathura al qiyas fi mazhabi, yace amma yayin da zanto dalilan shari'a sune hadisai mufarraqatan sun kasance a rarrabe ne fi asrihi a zamanin Abu Hanifa, ba a hada suke wuri guda ba kamar yau, a rarrabe suke a garuruka, ma'a tabi'in tare da tabi'ai, wani ya hadda hadisi 100 yana Makka, wani ya hadda hadisi 10 yana Basra, wani ya hadda hadisi kaza yana Hadramaut, kaga hadisan daban-daban ne, abinda wanda ya haddace daban-daban da yake ta haddace. Kai ko kana nan Makka hadisan wannan kake da su, ka samu wata matsala wadda dalilin ta hadisin yana Iraki, kaka a Makka baka san hadisin ba, baka san aurin waye ba, kaga sai ka bada fatawa da kiyasi tare da cewa ga hadisi kan matsala. Shi yasa wanda yazo daga bayan su an riga an tattare hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da dukkan littattafan hadisi sun tattare hadisan Annabi a cikin wani tsarin da da lokacin da Abu Hanifa da Malik ba a cikin falsafa ba, a lokacin hadisin yana kirjin mutane a rarrabe a garuruka, a yanzu ko hadisin yana cikin littattafan mutane a rubuce a cikin library. Ina fata an fahimta. To kaga yanzu idan ka tashi binciken hadisi zai zama maka da sauki idan an kwatanta da mutumin da. A da in Malik ya tashi neman hadisi sai ya tashi daga Madina ta wani gari mai nisan kilomita 500 dan ya je samu hadisi daya. A da mutanen Andalus suke tafiya fa karshen yamma su je karshen gabas. Andalus su kan karshen yamma su tashi tafi jazira ta Arabiya su tafi kasashen Gulf nan dan neman hadisi. Saboda hadisan da ake san babu nan gurin. Yanzu duk bijintar Ibn Hazm bai san littafin Imam Muslim ba. Har Ibn Hazm ya mutu bai san wannan littafin ba. Saboda a da waɗannan littafan ba mai sauki bane samun su irin yau. Yanzu ko dan karamin ɗalibin da bai kai farkon Ibn Hazm ba ma yana da littafin Tirmidhi. To saboda kaga irin yadda suka nemi ilimi da sun sha wahala ba kamar yanzu. Shi yasa ba mamaki yanzu ka samu waɗansu hadisai wanda wani malami da bai same su. Kai yanzu an riga an gama maka aiki an tara ma wuri guda. Buɗe takarda kawai kake haka. Su ko da duk a kirji suke a haddace suke haka. In mutum ya zo nan garin sai bi malaman hadisin nan yayi wajen wata uku, wajen wata hudu, biyar, wani ma shekara hudu. Duk ya karanta hadisan da ke wajen su sai kuma yace wa ai ko wani bijimin malamin hadisi kuma a Abuja, to sai ya hijira daga nan gurin kuma ya sake tafiya Abuja. In ya gama da can gurin ya tafi Kwatano, in ya gama daga can ya tafi Akara, daga can har Saliyo, daga can har ina ne ina neman hadisi ya tattaro sannan ya komo garin sai ya zama malami. Ya je can. To shine abin da yasa mutanen da din suke alfahari da tafiya. Har ma in malami ya tashi a Andalus ya gama yayin sa Andalus bai je gaba ai sun gama da. Ace baka kike ruwa ba me zaka ce? Har yanzu hadisanka basu kai Bahar Maliya ba, ai sai ka ke gare Bahar Maliya ka gansu sun ganka ka ce sun ce sai ka dawo garinka ka zama malami. Amma kawai a garinka aka sanka wanda kawai suke su ne naka suka sanka suka daga ka shi kenan suka alfahari kai malami ne, ka fito wani gari mana an ba tsoro ba, ai za ka sha mamaki ka je wani gari an ba tsoro ba. Ba na mantawa cikin irin matsalar da muke fama da ita a nan gurin, irin idan ɗalibi ya tashi ya fara karantarwa yana wa'azi musamman in yana da daɗin baki sai malami su ɗauka, sai mutane kawai su ɗauka ya zama Shaikhul Islam. Yanzu lokacin da muka zo za mu tattara ko musamman mu tafi lalar Madina karatu waɗansu kuka suke yanzu malam ai sai dai ka je su neman takardar shaida, kaga sai su mai da mutum babu kuskure sani. Amma ni a zuciya na san ƙarya ne, wallahi na san ƙarya ne. Da muka je can gurin sai aka haɗa mu da yara 'yan shekara 18 sun gama sakandare da kuma mutum zai tashi ana malami ne kila ma na kasa kila na jiha ko duk kasa ta san shi, amma Allah ya ce sai hada shi da yara 'yan sakandare in shekara 18 wani dadi idan ka neman su ba shi hannun abu wallahi ya fito ta tuni an riga an wuce an tafi da nisa kuma muna nan haka wallahi an tafi da nisa ba za ka san haka ba sai ka fita, saboda haka yana daga cikin gatan da za ka yi wa kanka in ka shahara a garin ka da Allah ka je wani gari ko yaya ko wata daya. In kaje kuma ba wai ayyuka nan su za ga mu da su ba, ka haɗu da malamai ka gwara abin da ke tsakaninka da naka, kaji ku tattauna da su. Amma yanzu mutanen mu da suke jin tsoron ma tattauna da 'yan wasu ɗalibai wai abun kunya ne wai ya karu da ni ko in karu da shi sai ya zama wai abun kunya, dan me za a ce na sauraruwa ne ana ganin ni da shi sa'an juna ne, sai ka haramta kanka alheri mai yawa. Akwai ilimin da a duniyar nan ba za ka same shi ba sai wurin sa'anka, akwai ilimin da a duniyar nan ba za ka same shi ba sai wurin nakasa da kai. Ya rage naka ajiye rawanin girman kai sai ka karu, ka nada girman kanka ka nada kanka wannan jahili, haka kawai ka mutu kana jahili.
shi yasa ai malaman da malaman hadisi suka ce baka zama malami sai ka koyi ilimi wajen kalan malamai guda uku. Farko wanda suke sama da kai da fuskar shekaru da ilimi, na biyu tsare kunka sa'anninka, na uku na kasar kai. In kai wajen wannan kai wajen wannan kai wajen wannan to ana sauranka zama malami. Amma matukar ka ce duk sa'anka ba kai ba sauraron karatunsa ka fi karfinsa, duk na kasar kai ko ya faɗa abu daidai sai ka kushe ka ce ba haka yi ba, an riga an gama da kai. Sai kai tafiya da rauninka, jahili kawai yana yawo a gari. Allah ya tsare mu. Saboda haka dole sai mutum ya abin nan sosai da sosai, sai mutum ya yaki da zuciyarsa. Saboda haka yake cewa a dacin littattafai a hadisai suna cikin littattafai daban-daban, suna cikin zukatan mutane ne ba a rubuce su ba, suna tare da tabi'ai wa tabi'ut tabi'in da masu biye da tabi'ai din fil mada'in a sauran garuruka wal qura da al-qaryu wa sudur da iyakokin kasa da kasa. Yake to dan saboda hadisan ba su taruri guda daya, kasurul qiyas fi mazhabihi, sai qiyasi ya waita mazhabin Abu Hanifa bin nisbat ila ghairihi, in ka kwatanta da wannan sa ba wai ki ga dake qiyasi ba, sauran suke yi amma shi nashi yafi nasu yawa. Min la'immati, wato daga cikin malamai, in ka kwatanta qiyasi a mazhabin su da nashi, nasu yafi yawa. Daruratan, wannan ya rike qiyasi ne saboda larura dan ba hadisi, saboda haka sai aka yi qiyasi. Li'adami wujudin nassi fi tilkal masail allati qasa fiha, saboda rashin nassi a mas'alolin da yake qiyasi cikin su. Bi khilafi ghairihi min la'immati, sabanin wannan sa cikin manyan malamai. Fa innal huffaz kanu qad rahalu fi talab al ahadith wa jam'iha fi asrihim min al mada'il wal qura, domin manyan mahaddata hadisi sun yi tafiye-tafiye wajen neman hadisi, sun yi tafiye-tafiye wajen tara hadisi a garuruka da alkaryu. Wa dawwanuha, suka rubuce hadisai. Fa jawabat ahadith shari'ati ba'daha ba'dan, sai da tafa sai hadisai da suka kunshi shari'ar musulunci ya kasance sashin su ya haɗu da saki. Fa hadha kana sabab kasrata qiyasi fi mazhabihi, malam yace wannan shine sababin da yasa qiyasi ya waita a mazhabin Abu Hanifa. Wa qillatihi fi mazhabihi fi mazahibi ghairihi, kuma aka samu karancin qiyasi a mazhabobin waɗansu malamai. Wannan magana ce mai tsawo, ba sai mun bi ta gaba ɗaya ba. Mu koma kan asalin littafi. Abu Hanifa yace wai haka ya Yaqub, la taktub kulla ma tasma'u minni, kar ka rubuta duk abin da kake ji daga gare ni. Fa inni qad ara'a al-yawma wa atrukuhu gadan, ko a yau zan ga magana gobe in kauce rabu da ita. Wa ara'a gadan wa atrukuhu ba'da gadin, kuma zan iya ganin ra'ayi gobe. Abinda fa yake nufi ra'ayi ba ra'ayi irin namu gadan maulanka, ra'ayi da aka gina shi bisa ga ka'idojin shari'a, sai dai ba hadisi karara. Ijtihadi shine ra'ayi. Magana ta uku yace, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fatruku qawli. Abu Hanifa yace idan na faɗo ta magana wanda ta saba ma littafin Allah kuma ta saba ma hadisin annabi, fatruku qawli, to ku rabu da maganar nan tawa, kar ma ku saurare ni. Ka duba wannan magana ta cikin littafin al-Fulani mai suna al-Iqadul Himam. To wannan kadan kenan daga cikin maganganun Abu Hanifa. Yanzu wannan maganganun nashi guda uku mai suke nuna mana, yayin da din muka samu wani hadisi ya ci karo da mazhabin Abu Hanifa, fatawarsa me ya kamata bi? Mu ajiye fatawarsa mu kama hadisi. Malami na biyu cikin malaman mazhabobin ne shine Malik ibn Anas rahimahullah, shine Malik ibn Anas imamu Darul Hijra. Me Imam Zahabi yace game da Imam Malik? Yace huwa shaykhul islam hujjatul umma. Imam Dar al-Hijra Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ibn Qusayl ibn Amr ibn al-Harith wa huwa zu asbah ibn Auf ibn Malik ibn Zayd ibn Shaddad ibn Zur'ah wa huwa Himyar al-Asghar al-Himyari thumma al-Asbahi al-Madani khalifu Bani Taym min Quraysh فهم خلفاء عثمان اخي طلحه بن عبيد الله احد العشره رسول زيد للتاكي من بعد ما نلقى سامون السلسله نلقى سامون السلسله wannan shine silsila din kakannin Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra. Imam Malik dai ibn Anas wato an haife shi hijran annabi da shekara 93 ne katal, shekara 93 da hijran annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa talaba al-hadisa wa huwa hadathun bu'ida maut al-qasim, wato ya fara neman ilimin hadisi tun yana yaro kankani jim kadan bayan mutuwar Qasim ibn Muhammad wa Salim da mutuwar Salim. Fa akhadha an-Nafi', ya karba hadisi wajen Nafi' wa Sa'id bin al-Muqbari al-Muqbari wa Amir bin Abdullah bin Zubair wa bin al-Munkadir wa Zuhri wa Abdullah bin Dinar wa khalqin sanadhkuruhum 'ala al-Mu'tami da malame ma tsayawa wanda ma za mu jera maka su akan huruful hidayya a fara da wanda sunansa ya fara da a a gama wanda sunansa ya fara da ba a kawo su wanda ya fara aka har aje maka karshen abin nan dan ka ga malamin da ya karatu a wajen su malame masu tarihin yawa kenan haka yayin ta jera su yana ta kawo tarihin su yace wa talaba malikun al-ilma wa huwa ibnu bid'a 10 sana ya fara neman ilimi yana dan shekara 10 da ya toriya وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة يتي يا زونا يا فار أنسى فتوى مسلاتين النبي ينا كما كرنت الدمتاني ينا تنسى كلا أجرن لديك الأدنيا وهدس عنه جماعة ما لم يرد داما سنكوية حديثي وجنسا وهو حي شاب طري ينا يارو سولي بابا يجيبوا أفكسا ثم نبقي يفار بايد إلم حديثي وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك يتي معلمي سنفار نيمان إلمي أو جنسا تعلمان إلمي سنفاتوشي سندلقا كوشي دا قصاصا نيدا بندا بان وانن قيافة الواء قريشك رسال لوكتين دولة أبو جعفر المنصور وما بعد ذلك هذا لوكتين دي بيوبايان هكا وزهموا عليه تعلمان إلمي سنتكما يكل وجن إمام مالك في خلافة الرشيد لوكتين هليفنتين الرشيد إلى أماتا har yanzu a lokacin da Imam Malik ibn Anas Allah ya karɓi rayuwarsa kuma haka ya ci gaba da kasancewa tarihin sanan gurin wajen Shafi 40 Imam Zahabi yayi yana kawo mana shi mai tarihin yawan gaske yana daga cikin abin da ya taimakawa Malik neman ilimi ko ya samu ilimi mai albarka shine baya musu abinda ake nufi da musu musu ilimi ne akwai musu da shari'a ta yadda dan Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan idan musu za a gwada dalili ka kawo dalili in kawo ka kawo hujja in kawo ka kawo qur'ani in kawo ka kawo hadisi in kawo har mu gane ina gaskiya take cikin magana ka ko cikin magana ta kuma da mun gane ta mu duka zamu sallama mata ba ruwana da ni zan yi nasara matakar ka faɗa abin da ke shine hadisi shine nasara ka in ba hadisi in ya bayyana gare ni ba ruwanka da kai nasara irin wannan mujadalar madalla da ita malik baya kushe ta mujadala da malik ke yi shine mujadala kawai ta mutanen da ba sa karatu sai ka kawo aya ka kawo hadisi mutum ya ki ya kawo maka kiyasi ya kawo maka kundinka ai ta da in ja da shi ya rinka gaba maka hujja da mantiki ya rinka gaba maka hujja da logic imam malik yake ce sa'id bin abdul jabbar yake cewa sami'tu malikan yaqulu naji malik yana cewa ra'ayi fihim an yutatabu ahlul kalam kenan masu shagala da ilimin zance da musu su kyale qur'ani da hadisi yace ra'ayina game da su a nemi su tuba fa in tabu in sun tuba kenan wa illa kutulu ba ka ba ku karkace su me amfani su wannan shine fatawarsa game da su shine fatawarsa kuma game da kanariya wadanda suke cewa babu alqadaru yana daga cikin maganganun sa al-imanu qawlun wa amalun imani ya magana sai aiki ne aiki da magana su suke gina imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa kaga yanzu dubbai na ƴan kai miliyoyin ƴan mazhabar malikiya ba sa kan wani aqida dan suna kan aqidan asha'ira aqidan asha'ira kuma imani la yazidu wa la yanqus shay'un jami' kuma al-amal ba sa shiga cikin musammal imani shi imani a zuciya yake al-amal ba imani bane ba to ga malik yana cewa al-imanu qawlun wa amalun akan haka abun zai da ya tafa cikin risala alkhairawani yazidu wa yanqus wa ba'dahu afdalu min ba'd tun maganganun sa ne yana daga cikin maganganun malik yake cewa la yusatabu man sabba annabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-kuffar al-muslimina yace duk wanda ya zagi annabi cikin musulmi yake ko kafirai kar ma ka ce ya tuba hukuncin sa kisa ko ya tuba tuban sa baya da amfani ka ji maganganun malamin sun da maganganun sa dai suna da yawa kwarai da gaske ba lokacin kawo su bane ba wannan a takaice dai Imam Malik ibn Anas shine limami na biyu ta fuskar abin nan wato a jeranta a tarihance Abu Hanifa na farko na biyu su sewa Imam Malik ibn Anas an haife shi hijira ta shekara 93 kuma ya mutu a shekara ta 179 bayan hijira mana yace wa amma al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu fa qala amma imam Malik ibn Anas ga abin da yace yace innama ana basharun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatruku imam Malik yace innama ana basharun ni mutun ne ukhti'u wa usibu ina yin daidai ina yin kuskure fanzuru fi ra'yi dan haka ku rinka duba fatawata fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhuduhu duk abin da ya dace da qur'ani da hadisi ku riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatrukuhu duk abin da bai dace da qur'ani da hadisi ba kuma ku kyale shi wannan shine maganar imam Malik ibn Anas aina zaka same ta ka duba littafin ibn Abdul Barr mai suna al-jami' wato jami'u bayanul ilmi fadl hikam wa an ibn hazm kuma ibn hazm ya kawo wannan magana ma daga littafin ibn Abdul Barr shi ibn hazm ya kawo ta a cikin usulul ahkam wa kana al-fulani haka al-fulani ya kawo a cikin iqazul himam wannan maganar imam Malik kenan magana ta biyu imam Malik yace laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yace babu wani mutum bayan annabi tsira da mun tabbata gare shi face sai ana karbar wani sashi na maganar sa wata kuma a kyale masa yace illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kada ya tsira da mutum tabbata gare shi shine duk abin da ya faɗa an karba ne gaba daya amma in ba shi ba to akan karbo ta a kyale wata wannan magana tashi yace menene nasabu hadha ila malik nisbatu hadha ila malik huwa al-mashhur inda al-mutaakhirin jingina wannan magana zuwa ga imamu malik shine abin da ya shahara a wurin malamai na karshe وصححه عنه ابن عبد الهادي في ارشاد السالك هار ابن عبد الهادي ده daga cikin daliban ibn taymiya kenan ya inganta wannan magana a cikin littafin irshad as-salik wa qadrawa ibn عبد البر في الجامع ابن عبد البر ya rawaito wannan magana cikin jami' bayan al-ilm wa fadlihi nata wa ibn hazm fi usul al-ahkam haka ibn hazm ya rawaito ta a cikin littafin sa usul al-ahkam al-ihkam fi usul al-ahkam sunan littafin kenan min qawl al-hakim ibn utaybah wa mujahid sai dai su sun jinginawa maganar sun jingina ta ne zuwa ga al-hakam ibn utayba ha kuma sun jingina ta zuwa ga mujahid ba su jingina ta zuwa ga malik ba wa auradahu taqiyuddin as-subki fi fatawa ibn taqiyuddin as-subki ya kawo wannan magana a cikin fatawa nashi min qawli ibn abbas amma shi ya jingina ta ne zuwa ga ibn abbas muta'ajjiban min husnihi har yana mamakin wannan kyawun wannan magana thumma qala sannan yace wa akhadhu hadhihi al-kalimati min ibn abbas وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد يتي مجاهد يا كربونا مغنى دقى ابن عباس وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واندكم يا كربيت دقى وجنس سيما يميد اتك متاجي سيني مالك يا كربونا مغنى دقى وجن مجاهد واشتهر عنه تا شهر دقى ولي امام مالك وتفنق اندى بنتكينا إلمي كتبتر دابو غالب متما لما انتر شيء سكن جنجنا واندى مغنى زوا جوا مالك amma tun cikin wadansu manyan malamai da suka gabata su suna jingina maganar zuwa ga al-hakam ibn utayba wani ma ya jingina ta zuwa ga mujahid an samu wadanda suka jingina ta zuwa ga wa abdullahi dan abbas kun gane ko to shine shi wato ainihin taqiyuddin as-subki yace asalin maganar ta abdullahi dan abbas ce dalibin sa mujahid yaje daga gare shi shi ma yake amfani da ita cikin darasin sa kuma daga wajen mujahid ne imam malik ibn anas yaji shi ma yake amfani da ita to saboda yawan yin amfani da ita ma sai ya zanto kamar maganar ta cikin amma kaji asalin inda ta gangaro kun fahimta ko qultu albani yace summa akadaha anhum al-imam ahmad kuma imam ahmad ma daga baya shi ma ya ciro wannan magana daga wajen su ya mai da ita kamar tashi fa kad qala abu daud fi masail al-imam ahmad domin al-imam abu daud ya fada cikin masail na imam ahmad wato imam abu daud fa mai sunan dalibin imam ahmad bin hanbal ne Abu Dawud yace samitu Ahmad yaqulu naji Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa laysa ahadun illa wa yu'khadhu min ra'yihi wa yutraku ma kala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace naji Ahmad yana cewa ba wani mutum face sai ana karban wani ra'ayin sa wani kuma a kyale masa in ba annabi ba shine duk abin da ya faɗa daidai ne a takaice dai asalin maganar ta Abdullahi dan Abbas sai kuma daga baya sai yadu zuwa ga wadansu daga cikin tabi'in har take wadansu ne zuwa ga wanda take kansa kun fahimta da kyau kuma mai dai mai tsaye ta dawo imam malik dai yayi amfani da ita kuma dai yayi amfani da ita ne mun mai ra'ayinsa ba shine hujja ba sai ne sai abinda hadisin annabi ya tabbatar magana ta uku cikin maganganun Imam Malik ibn Anas yace qala ibn Wahab Abdullah ibn Wahab wanda dalibi ne cikin daliban Imam Malik yace sami'tu malikan su'ila an takhlil asabi'ir rijlain naji malik an yi masa tambaya dangane da tsatsaife yatsun kafa fil wudu'i a cikin alwala aka ce menene hukuncin sa fa qala laysa zalika 'ala an-nas sai malik yace ai wannan ba wajibi ba lalle bane sai mutane sun yi sam ba wani abin da ya nuna cewa idan ka zo alwala ka tsatsaife yatsun kafa haka malik ya faɗa qala ibn wahab yace fataraktuhu hatta khaffa an-nas sai na kyale malik yace gaba da karatu har sai da mutane suka rabu kowa ya tafi sa kafa ta dauke fa qultu lahu sai na ce da imam malik inda na fi zalika sunna wannan fatar da aka yi mata dazu mu kuma muna da wani hadisi akan ta fa qala sai malik yace ma hiya menene madogararka menene sunnar da kake kafa hujja da ita qultu abdullah ibn wahab yace sai na ce da shi haddathana al-laythu bin sa'd wa ibn lahiya wa amr ibn al-harith an yazid ibn amr al-mu'athiri an abi abdurrahman al-habali an al-mustawrad ibn jaddad al-qurashi yace ya biyo magana daga wajen wadannan kana shi al-mustawrad ibn jaddad al-qurashi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi yana amfani da khinsar tinsa wato shine dan yatsan da daga shi sai karamin dan yatsa hausa ta bata wadata ba lallan san sunan shi ya sunan shi kenan wannan shine al-khinsar annahu ai ba ni da kai da kenan yanzu kaga laraba su duk suna da sunan su sai wa hausa ma akwai kasan hausar ce ta zamani ta takuɗe da turanci ta takuɗe da barbarci ta haɗu da komai ma amma su can al-arabci al-ibham as-sababa al-wusta al-khinsar al-binsar al-ibham babban dan yatsa kenan as-sababa ko tababa as-sababa manuniya to mu dai mun samu wannan babban dan yatsa manuniya al-wusta haka laraba suke kiranta sannan al-khinsar sannan al-binsar yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi yana amfani da dan yatsan daga shi sai na karshe yana tuda ma baina asabi rijlaihi tsakanin yatsun kafarsa yana amfani da shi yana tsutsuda tsakanin yatsun kafa yana tsutsuda yatsun kafa kenan fa qala da an ji wannan hadisi daga wajen dalibin sa Abdullah ibn Wahab da Malik ya ji wannan magana daga wajen dalibin sa qala sai yace inna hadha alhadith hasan wannan hadisin ko sanadin sa sanadi ne hasan ana aiki da shi Abdullah ibn Wahab yace wa ma sami'tu bihi qad Malik yake gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qad illa sa'a tun da nake kuma taba jin wannan hadisin sai yau da shi kuma sanadin sa mai kyau ne kuma yadda ka kawo rijal Abdullah ibn Wahab yace summa sami'tuhu ba'da zalika yus'alu daga baya sai naji Imam Malik idan an tambaye shi dangane da tsatsaife yatsu fa ya amuru bi takhlil asabi sai ya umarni ta ku tsatsaife yatsu bayan da ko ya ce kai saboda bai da hadisi yanzu aka kawo masa hadisi fa sai yayi yanda Allah waye ya kawo masa hadisi dalilin sa gano wata tarbiyya ce magabata suke da ita sabanin irin tamu ta yau wannan amma kai a gaban malami kowa ya sada kai ba wanda yake cewa komai ba wanda zai bincika wani abu a cikin su zuwa dadin kowa yana da haƙƙin sa kuma kowa na kare haƙƙin kowa dalibi na kare haƙƙin malami malami na kare haƙƙin malami yanzu kaga dalibin ya kare haƙƙin malami ba wai rigima ya mata gaban jama'a dan ya nuna ya kore shi akwai hadisin wane ba haka yake ba yace fataraktuhu hatta khaffa an-nas sai na kyale shi har mutane suka tafi sannan sai na ce da shi da shi ko muna da sunna bai maka hadisin bai ce mu dai muna da hadisi akan wannan sai ce wani hadisi ne kawo in sai koro hadisin tare da sanadin sa wala yace lalle wannan hadisi ne mai kyau daga ba sai cigaba da fatawa da shi ya kare fatan malik bai kunya ta ci gaban mutane ba ko shi kuma ya kare martabar dalibin sa ya karbi mana gana da gare shi bai rena hankalin sa ba yace ai kai tun dalibina ne in ka kawo bazan karba ba to dole wannan wani tsari ne na tarbiyya da ake bukatar a jaddada shi a yau ya kasance tsakanin dalibi da malami kowa na kare haƙƙin kowa ba wanda yake son ganin faduwar wani amma inda al'amura suka rikice yanzu sai ga wani son faduwar wani yake yi ko yaya wani so yake wato lokacin da kake karatu saurare yake ina zaka faɗe ji dadi ba ina za ka yi daidai bai da daɗi ina ne faduwar saboda ya tagaza maka to wannan kuma
galibi ta iya yiwa wani ba da mummunan niyya yayi haka ba, a tsarin daukan karatun sa dai koyo bai buce da irin tarihi magabata ga yadda suke yi ba, wannan kuma sai ka samu a kila da niyyar da Allahu a'lamu biha zai yi irin wannan. A takaice dai akwai bukatan wato kimanta juna tsakanin mai karantarwa da masu karatu gaba daya, kuma wannan na nuna mutum zai iya faidantuwa daga yanzu wannan hadisin. Gashi malibi ce gashi wannan hadisi mai kyau ne, amma ma sami'tu bihi qattu illa sa, wannan shine abin da salaf ke cewa isbatul fadl li ahli, duk mutumin da yake da falala ka tabbatar masa da falalansa ko yana kafa, kaga bai ce ba ai wannan hadisin na taba jinsa, a'a sai ce wannan hadisi gashi kyakkyawa amma ba taba jinsa ba sai yau. Kaga ya nuna yanzu Abdullah ibn Wahab shine malamin Malik akan me wannan hadisin, inda Malik zai yi riwaya nan gaba sai ya ce haddathani Abdullah ibn Wahab, sannan qala haddathana Laysu bin Sa'ad wa fulan wa fulan wa fulan qala haddathana kaza, dai ne kawo hadisin qa'idar shi kenan. Saboda kowa na kimanta kowa, dukkan su da kyakkyawan niyya suke tafiya, ilimi yake wa hidima. To wannan magana ta Imam Malik wanda ta shafi kawo wannan hadisi wanda Abdullah bin Wahab ya kawo masa, idan ka duba lamba daga kasa an kawo ta ne a cikin littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim, ورواها تام البيهقي في السنن امام البيهقي كما يرويته في السنن دنسا ام فهمت اكو تو ina ganin saboda yanayin lokaci ya ja sai mu dakata anan abinda muka fada na dai Allah ki ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ki yafi mana. Assalamu alaikum. Ko abinda yake cewa da Allah littafin da aka karanto dan takaitaccen bayanin Imam Malik ko da Abu Hanifa wannan littafi ne littafin siyaru alamin nubala ne na Imam Az-Zahabi, siyaru alamin nubala na Imam Az-Zahabi a shine aka ciro wannan magana da kai. Wannan kuma yake cewa a cikin littafin Tamamul Minna an nuna cewa idan sahabbai sun zo masallaci suka tarar an kammala sallar jam'i sukan koma gida su yi, to menene hujjar waɗanda in sun zo an ta gama sallar jam'i suke sake mai ta jam'i? To wannan sai ka same su in suna yi sai ka tambaye su meye hujjar su, dan na san na sha ba da fatawa akan wannan gurgurdan abin da na sani. Abin da kuma na ba da fatawa akai shine har yanzu dai ban sami kike sa ba. Wannan kuma yake cewa kamar naji ka taba cewa idan mutum ya bi sallah ta hanyar jin lasifika daga nesa da masallaci baya da sallah, to menene hukuncin mu da muke sallah a kofanan shagunan mu ba ma zuwa masallaci? Kuma duk kuna cikin wannan ajin ba ku da sallah, sai fa in kun gina bisa ga rashin sani a da, a yau idan kuka ji shikenan ba a cewa ku rama sallolin ku na da, sai dai abinda za ku yi ana kiran sallah kawai ku tafi masallaci. Wannan fatawa na faɗe ta anan, na faɗe ta a Beirut Road, na faɗe ta a wurare daban, amma yawanci kuma ba a sati sai wani ya sake rubutowa, kuma galibi makasudin rubutowa kila shine wani ya ba da fatawa kishiyar haka. Wato ku gane tsarin karantarwa kowane mutum yana ɗaukarwa kansa wani tsari na karantarwa na musamman, wani za ka ga yana da sauki, wani kuma za ka ga yana da tsanani, wani kuma tsakatsakiya. Babban dai abin da ake so duk salon da zaka dauka na karantarwa ya zanto cewa ka gina ce bisa ga tsarin magabata. Lokacin da duk aka samu magana guda biyu ta fiqhu akan wata mas'ala ko uku, baka cewa dukkan maganganun nan sun zama gaskiya, ɗaya ce gaskiya sauran kuma kuskure ne. Amma waɗansu suna da fahimtar idan an ce an samu magana biyu ko uku, to shi kenan sai a ba mai saurare dama ya zaɓo da ya ga dama ya bi, to wannan kuma kuskure ne gaskiya. Domin idan wannan ya bi wancan, wannan ya bi wancan, maganganu uku guda uku kishiyoyin juna, kuma kowace ka ce an ba an yi daidai, yanzu daidai ɗin ba ya zama wasa kenan, ba wani abu sunansa daidai, da wani mizani za a gane shi kenan? Kaga yanzu kenan babu wani mizani da za a gane daidai. Dan haka lokacin da duk aka samu maganganu guda biyu ko uku mabambanta juna, ɗaya ce daidai, sauran kuma dole a samu su suna kuskure. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci, za mu karanta ta cikin mukaddimar littafin nan a nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba insha Allah. Dan haka abinda na tafi a kai na tsari shine duk lokacin da aka samu maganganu guda biyu na malamai kan wata mas'ala nakan yi kokari in san wacce ta fi karfin dalili. Idan na san ga maganar wani ta fi karfin dalili, to zan yi ta bada fatawa da ita. Ko ba na jin tsoro in saba kowa ko ne saba mu. Kuma lokacin da na saba wani ba na saba bane dan wani ya ce kaza ba, abin da ya dame ni da shi kila ma ban san shi ba. Ni dai zan faɗa abin da nake jin cewa zan fita ko a gaban Allah. Zan faɗa abin da nake jin cewa shi na gamsu daidai ne. In yi daidai da wani ko ban yi daidai da wani ba, wannan kuma wani abu ne daban. Amma wani za ka ga salon fatawarsa shi ne ya karkata zuwa ga inda kila zai ga cewa tun da dai maganganun wannan magana mani malami ya faɗa wutan mani ya faɗa kar a za mu fa a kyale kowa ya wanda ya ga dama. To mu kan wannan ba shi ne tsari da ilimi ba, ka'ida. Idan ka zo wa muqaddimar tafsirin Ibn Kathir, idan ka zo wa muqaddimar wannan littafin na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, idan ka duba ka'idojin fatawa a cikin littafin Ilamul Muwatta'in an Rabbil Alamin na Ibn al-Qayyim, za ka samu cewa ko alama ba salo ne na fatawa ba kawai ka cewa mutane ku zaɓo daga dama, wannan kuskure ne. Sannan ka'idar shi ne ni na yi imani hadisi za'ibi ba hujja ba ne ba, saboda haka lokacin da duk na bayar da na ga wata fatawa ta wani malami wadda take ya gina ta kan za'ifin hadisi, ga kuma wata fatawar da take da ingantaccen hadisi, to ba na sauraron mai da'ifin hadisi. Ba ma na cewa a cikin wannan magana akwai magana biyu a cikin wannan matsala, magana ɗaya ce kawai take wannan ta ingantaccen hadisi. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari, ba duk sabani bane ma yake kirgo shi a ce an yi sabani, sabanin da ba da hujja kawai kawai da kai ake kyale. To waɗansu kuma sai daga hadisi da ihi a wurin su hujja ne, sa dan kankaro wahi su faɗa mutan. To shi yasa sai a ci samun kila in bada fatawa ta sabawa ta, ko wani bada fatawa ta sabawa ta. Amma ni dai abin da na imani da shi shine abinda duk zan faɗa ya kasance wani ya riga ni cikin magabata sahabbai ko tabi'ai, abinda duk zan faɗa kuma ka binciko ni, to kuma akwai dogarar da na riga na kai gare ta. Dan haka fatawa ta ba canji tsakanin ta da ta yanzu, bisa ga cewa ba abin jam'i dole sai an zo masallaci. Wanda duk ya bi jam'i daga gida ko daga rumfar kasuwa ko ta hanyar sifika take kai mata ko ta hanyar an samu ladan mai tara da yawa da ƙarfi yake kai mata, baya da sallah. Madogarar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman faridin khalf as-safi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, a masallaci kansa in ana cikin masallaci ga sahu a gaban ka bai cika ba sai ka tsaya a sahu na biyu kai ka tsaya har ka kammala sallah ba ka sallah idan Annabi, saboda mai ka'ida sai ka shiga wannan na gaban ka cika shi. In ka tsaya kai kadai har ka kammala a sahu na biyu ba ka sallah, ga sahu na biyu bai cika ba ka tsaya a na uku kai kadai kai sallah ka ki shiga gaba ba ka sallah. Dan haka kurakure mutane ke yi yayin da masallaci bai cika, mutane su rinka shimfiɗa a waje, ka'ida sai masallaci ya cika sai a shimfiɗa a waje sai a yi tabi haka da sauransu. Kurakure mutane ke yi dogaro da cewa akwai sifika mutum ya rinka bin masallaci daga nesa ko daga kofar rumfarsa ko daga gidansa, har ma mutum ya zo yana fatawar ni ne nake bin liman sallah sai aka dauke wuta, to ta can wace ka bi shi daga gidan, waye ce ka bi shi, ba ta ai ta matar aure ce ba ta zuwa jami'i dan haka take bin liman sallah da lafiya ka sai aka dauke wuta, ya za ta yi? Yo wace ta bi shi daga nan gurin, waye hana ta zuwa masallacin? Hadisin Annabi dake cikin Bukhari dake cikin Muslim shine idan ta tsaya ne ta tafi, in kuma ta tsaya a gida ta yi sallah to sallah ta tafi lada sama da ta je jam'i. Dayan biyu ne, ko ta tafi jam'i ko ta tsaya a gida ta yi ita kadai, ba na uku. Annabi bai kawo cewa ta tsaya daga gida kuma ta tafi jam'i ba. In tana son jam'i ta tafi masallaci, in ba ta son jam'i in ba ta ga dama ba ta tsaya a gida, yi a gida ita kadai ya fi lada sama da zuwan ta masallaci. Me za ka ce? Kaga dai durishin karantarwa ne ya kawo wannan. To wannan shine abin da Annabi ya faɗa cikin hadisi. Kai kadai ma a bayan sahu, to ina ga wanda yake wajen masallaci shi kadai, ina ga wanda yake kofar rumfarsa, ina ga wanda yake kan benansa kawai yana bin sallar jama'a dan tsabagen garabata. Idan har ka ba mutane fatawar sa iya bin sallah ta fuskar lasifika kowa ya bi daga gida, to ka jefa masallaci cikin matsala. Farko dai ba za a rayar da shi ba. Abin da zai faru wata rana ladan yayi kiran sallah ya gaba kowa daga shi sai liman. Duk mamunsu suna gida, wani yana daki, wani yana falo, wani yana taraka, wani yana ina ne, kowa na bin sallah daga can, saboda mai an ba su fatawar ya halatta. Yanzu abinda aka shar'anta sallan jam'i domin ta karo shi wa al'umma shi a sakamakon irin wannan fatawa, maqasid gaba ɗaya na shari'a game da shar'antuwar sallar jam'i ta rushe. Ka tuna daga cikin manufofin sallar jam'i, takawar da za ka yi ka tafi zuwa masallaci lada ne, ka ce mutum ya zauna gida shi kadai, ka haramta masa. Ka tuna hadisin Muslim, ƙabilar Larabawan Banu Salma suka zo wajen Annabi suka ce, unguwar mu na nesa daga masallaci, ga waɗansu ƴan fulotai kusa da masallacinka, za mu ƙaurato mu dawo nan. Annabi ce, makanakum duk tamlakum asarukum, ku tsaya inda kuke, a rinka rubuta muku ladan takowar da kuke zuwa jami, ya fi muku alheri saboda ku zo ku yi gidan kusa da masallaci, ku samu ladar ta nesa. Ka tana hadisin Muslim dai kuma, wanda yake nuna in kai alwala daga gida ko kai alwala daga masallaci, akan hanyar ka ta zuwa masallaci duk tako ɗaya sai an ɗaukaka darajarka, sai an shafe zunubinka duk tako ɗaya har zuwa masallaci. In ka zo kana jiran sallar jam'i, ana rubuta maka ladan kamar kana cikin jam'i, matukar sallah ta kawo ka masallacin. In an kammala sallah, har yanzu mala'iku suna nan suna roƙa ma Allah, suna maka gafara, ba za su daina ba har sai alwalaka ta kare. To duk mutumin da bai je ba ya hasana dukkan waɗannan ababen, ka haramta masa ladan taku zuwa masallaci, wanda za a kan kare zunubin sa a ɗaukaka darajarsa. Ka haramta masa ladan intizarul imami fil masjidi, wanda Annabi yake kana fi salati ma damata salatu hiya allati ta'bisuhu, kuma ya sa wa suna abin sunan sa ribati a cikin wani hadisin, yake wanda zara salati ba yace zalikumur ribat, ya sa masa suna ribati. Duk ka haramta mutane wannan sakamakon mugunyan fatawar da ba ta da Qur'ani ba ta da hadisi. Duk hadisin da aka gina fatawa da shi kan cewa kai sallah a gida kai kirka da zami, hadisi ne da'ifi, ka kalubalanci duk wanda ya kawo shi. A nan gurin bana damuwa da wane ne kawo, magana kawai nake kallo, wanda ya kawo ya iya zama na san shi, ya iya zama ban san shi ba, ya iya zama aboki na ne, ya iya zama ba aboki na ne ba, ya iya zama baba na ne, kani na ne, wana ne. Wai za ku tun fadilu walau kana za qurba, wannan ba shine ya dame ni ba, yanzu to yana dangantaka da ni ko baya da ita, a yanzu to magana ta dace da hadisi, shine magana, wannan shine magana zahiri. Dan haka ya jama'a, wato ku daina wahalar da kanku wajen maimaita abinda mutum ya riga ya faɗa, da ko da wani ya faɗa su dubo, inda dukkanu za su tarewa akan wannan fa, ba abin da ya dame ni tunda yana da hadisi kalala. Kano gaba ɗaya wallahi ta taru a kishiyar abin da na faɗa, wallahi ba zan damu ba, sai ba zan matsa musu ƙarfi da yaji ba, zan ce musu ga abin da Annabi ya ce, ya rage na mutum ya karɓa ko ya karɓa, ya yi kwane-kwane ba ruwanka sai da gyale, ya san yadda zai fita gobe kiyama kenan, shi yasa ya yi kwane-kwanen sa. Magana ta ƙarshe wannan ce dangane da abinda Abdullahi bin Wahab ya yi, wanda wannan nuna nuna kenan ladabin ɗalibi game da malaminsa. To yanzu ko da a yanzu ne malami ya bada fatawa ta kuskure a cikin taron jama'a, wanda in ɗalibin ya ji kuskure ne kuma aka kyale mutane za su bi su ga kuskure, duk da haka ya iya kyale su, ko kuma zai iya malamin gyara don jama'a kar su baje ba tare da sun tafi da kuskure ba. Yo ai wancan ne Imam Malik ibn Anas, ai shi ma cikin jama'a ne, amma sai fataraktuhu hatta qaffan nasu, na kyale shi har me mutane suka ji, sannan na faɗa masa kaza da kaza da kaza, ai ya san da mutane, amma ya kyale shi akan haka. Saboda menene hikimar wannan? Hikimar sa nan gurin, ya san Malik zai ba da ra'ayi ya faɗa ba, da ijtihadin sa ne, iyakacin ijtihadin sa wannan ne. To mai ijtihadi asara yi, idan mutum ya tsaya da ina shi da daidai na da me, in ina shi da kuskure fina da me, na da daya, ai ijtihadi ba san zuciya ba, kuma ya san duk wanda suka bi fatawa da aka yi musu bisa ga ijtihadi, su kansu za a samu suna halakaku, za a samu suna abdallu, ba za a samu suna wannan. Kuma wannan shi ne fa abin da ya bayyana na cewa an yi kuskuren. Yanzu wa ya san adadin maganganun da mai karantarwa zai yi, mai lacca zai yi na kuskure, wanda ba zai fasa gaba kuskure ne, ina sai bayan shuɗewar shekaru da dama. In kana takamar ka gyara wannan, ina ga sauran da suke masu yawa waɗanda kai baka fahimce su ba, shi ma bai fahimce su ba. Don haka dai bin shiriyar magabata shine abin da ya fi dacewa. Wato ka fahimta cewa tawazun ake bukata tsakanin yin gyara ɗin ko rashin hanyar yin gyara. Duk abin da ke cutar da magana wani lokaci ba wai gyaran bane ba laifi, hanyar yinsa ita ce wani lokacin sai ta zanto ka aibata mutum yayin da kake kokarin kai masa gyara. Hanyar nasiha sai ta zanto ka yi masa fadiha, kai kuma kana nufin nasiha kai masa. Duk waɗannan salolin fuskantar mutum da gaskiya shine ake buƙatar gyara shi, ba wai sai a wannan babin kadai ba, a babin wa'azi, a babin karantarwa, duk wannan tana shiga. A kowane babi ba inda wannan baya shiga. Saboda haka dai babban abin da ake buƙata, mutum duk abin da zai faɗa ya zanto daidai ne, wannan abu ne mai kyau, amma kuma ya faɗe shi a lokacin da ya dace, da daidai yanayin da ya dace. Shi yasa malamai ke cewa yana da kyau zaɓan ikhtiyarul zaman wa ikhtiyarul makan. Zarfin zaman da zarfin makan suna da muhimmanci a fagen da'awa. Wani lokaci ya kamata in faɗa, a wani wuri ya kamata in faɗa. Akwai maganar da za ta dace a wani lokaci ba za ta dace da wani lokaci ba. Na tabbatar yadda muke darasin nan, adadin mutane su halarta a irin tsakanin magariba da isha'i. Yanzu har kawai sai in ba da sanarwa in ce to jama'a mun mayar da wannan darasi ya zanto ranar Litinin ƙarfe 10 zuwa 11 da rabi na safe. In mun yi sa'a mu samu sahu ɗaya ko biyu. Kaga nan ni na aibata darasin ta hanyar mai sashi a zamanin da bai dace ba. To kaga nan gurin ikhtiyarul zarfin zaman yana da muhimmanci. Haka zarfin makan yana da muhimmanci. Akwai wurin da ya dace ka ce kaza, in ba wannan kaza ɗin ka faɗa ba a daidai wannan lokacin to sai ga ka jawo kanka matsala. Akwai inda za ka yi magana da zafi kuma ta wuce da zafin ta ba wani abu. Akwai inda dole sai ka bi a hankali, in kai da zafi ba za ku kai ko ina ba. Yanzu za ka iya zuwa ka je ka samu danginka da 'yan uwanka a ƙauye, sallar ƙabila kawai za ka faɗa, ka ce komai ba, kai yanzu ba Yahuda ne a wajen su. Don haka duk abin da za ka faɗa kawai Yahudanci ne. In wani ya zo gefe kuma ya saki hannunsa ya yi sallarsa, yanzu wannan shi ne tattaccen musulmi, ko ƙarya ya yi wa Allah da annabi sai an karɓa. Saboda iyakacin matakin karatunsa ke nan fahimta su ke. To dole mai wa'azi da karantarwa sai ya kiyaye. Kai fa ba wai kawai gurin kai, waɗansu kawai za su ɗauka gurin ka kawai ka faɗa. In ma za a mutu a mutu. Faman sha'a falyomin, faman sha'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina nara, hatta bihim suradiquha. Samari yan gaba-dai kuma sai Allahu akbar. A zabura a tafi, mutane sun fahimta ba su fahimta ba, daga baya an muku duka an ɗaure ku, ya dai faɗa kuma an yi kamfara, shi ne ƙarshen sakamakon da aka je gare shi. Shi ko darasi so ake a yi shi kullum a samu adadi ya ƙaru, adadin masu riko da gaskiya ya ƙaru. Yaushe za a yi wannan? Lokacin da ya kasance ana amfani da hanya mai kyau wajen karantarwa. Hanya mai kyau wajen karantarwa ba wai ka ɓoye gaskiya ba ko ka yi nuku-nuku wajen faɗarta. Ka faɗe ta amma da kyakkyawan lafazi wanda ko da mutum bai yarda ba ya san gaskiya aka faɗa. Ita gaskiya tana da wani tasiri guda ɗaya, shi ne ita ce fitra ɗin da Allah ya halitta ɗan adam a kai. Wallahi ko bai yarda ba a zuciya san gaskiya ce. Ai ko da annabawa abinda suka yi fice kenan. Suka kure mutanensu sai kasance musu suke na ƙarya amma a zuci sun san gaskiya aka faɗa musu. Wajhadu biha wastaika nakha anfusuhum. Kai so ake ka gamsar da mutane da dalili, wanda zai karɓi maganarka ya zanto ba wai zafi kai masa ba, ba tsoron ka yi ji ba, tsabagen dalili ya ji yadda. Wanda ya ƙi karɓar maganarka ba zai zarge ka da zagi ko ashariya ko rashin magana ba, ya tabbatar taurin kansa ne, amma baya zargin ka wajen gajiyawa wajen ba da dalili. To ka riga ka gama, li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allaha lasami'un alim. Wannan shine tafarkin wa'azi, shine tafarkin nasiha, shine tafarkin faɗakarwa tsakanin ka kai da mutum guda ko tsakanin ka kai da mutane da yawa. Amma ba gwaninta bane ba kawai ka ce na faɗa gaskiya duk abin da ma za ta faru ta faru. Ka kawo waɗansu hadisan da abu za su iya taimakon ka ko ina ba, suna da babin su, amma sai ka kawo wani babin da ba shine babin su ba. Annabi ya ce afdalul jihadi kalimatu hasin inda sultanin ja'ir. Ka faɗa ba wanda ya yarda, ba kuma wanda ya fahimta. Kuma ba an yi hasaran ka kaiwa al'ummar musulmi hasaran ka, wani azzalimi ya kama ka ya ɓoye ka an daina fa'idanta da kai, amma ka kyale karka faɗa mata ita ka kyale shi je ta zaluncin sa gina mutane za ka kai matsayin da za ka faɗe ta kuma shi bai sai taɓa ka ba saboda ka kafa. Kuma in ma ya taɓa ka ba kai kaɗai ba ka gina mutanen da a yau in kana kuku gaba wani zai zarfi ji ba an ɗauke wancan gata wani zai yi. In da ana jin masallaci ɗaya ne sai a ji kan sashoshi daban-daban suna bada sako iri ɗaya. Amma in baka kafa irin wannan kafar ba, sai a daina jin ƙuryar ka. Mutanen da suke cikin kake cikin samu su zama muhimmancin ka ba, shikenan an daina jin ƙuryar ka, an kace da'awa, an yi mata hasara. Ai annabi ya san falalan jihadi, ya san falalan shahada, ya ce ba wanda zai mutu ya yi fatan ya farko sai wa, sai shahidi. Amma da ya zo filin Badar ya yaƙi shahada, ya roƙi shahada, bai roƙe ta ba. Me ya roƙa? Nasara. Ya san falalan shahada ɗin, amma menene amfanin mu duka mu yi shahada kuma musulunci daga kanmu ya ƙare? ‘Ya’yanmu da jikokinmu da za su taso a ɗora su kan wani abin daban ba musulunci ba, mu mun yi shahada mu duka mun tafi aljanna mu kaɗai, ‘ya’yanmu mun bar su zama arna a baya. Wannan annabi kalla da ya fito filin Badar sai ce Allahumma anjurlima wa atani, ya Allah alƙawarin da kai na nasara ba ni shi,
اللهم انت لك هذه الاصابه من اهل الاسلام فلن تقبل بالعربي يا الله ان دي كهلكر ده wannan tawagar da muke tare da su to fa ba za a sake bota wa baban ka
yayi kai hannunsa na sama har sai da mayafinsa da gigan gafadin sa ya fadi Abubakar ya zo dauka ya mayar masa yace ka faka munaka da tuka rabbaka yace magiyar da kaiwa Allah ta isa ka Allah zai amsa maka Allah ko ya amsa masa da kin sun saji sunan rabbakum fasajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati baddafi aka zo aka baki rundunar malaiku dubu su zo su tafi yaki ba ya san farallan shahada ba baje su wa kansa bai su wa saban sa amma in suka yi shahada su duka a lokacin yace ba za a sake bautar Allah ba banda to duk wannan yana daga cikin fikihun da'awa da ya kamata galibin samari su fahimta wani ya fi ka tafi bai amma lokacin da bai ba lokacin zai yi take bai din amma wannan lokacin bai ba sai a tafi ana tafiya za a zo lokacin da za a yi take lokacin da ba yanda za a yi ai kaza da'awa ta riga abin da mafarauta sun kyale zaki ya zama abin nan ba zaki dai ba sun zama zakoki ba yanda za su yi da su gatan amma lokacin kana kai dai ko kuna yan kadan ba za ku wadatar da al'umma ba da zaran an tsare ku daga cikin al'umma an kashe da'awa wallahi in kuna jin sirrin yadda aka kashe da'awa a Misra yadda aka kashe ta a Syria wallahi idan kuna jin sirrin za ku yi mamaki za ka ga cewa da yan Algeria shi ka sun suke nan da rashin fahimtar cikin da'awa daga cikin su zama yanzu suna da nasani saboda akwai lokacin da idan hukuma ta san cewa kuna da tuta mai kyau hukuma su wa'azi su ga cewa ga wani gungu ne samari sun taso in aka kyale su nan da shekara 20 ko 30 ko 40 lalle za su dawo da musulunci ruhinsa to sai a ga muku ta hanya daban-daban su ba koda hukumomin irin na kasashen mu ba su suke wannan sananin ba wallahi turai suna zaune suke rubuta rapport akan mu sai su rubuta rapport akan ka kana cikin lungu can wajen Dakar baka san ma duniyar da ake ciki ba amma sun karanta ka gaba daya saboda duk suna da wakilai ta hanyar kungiyoyin bil'adama ta hanyar kungiyoyin tabbatar da demokarasiya ta hanyar kungiyoyin mata kungiyoyin taimakon yara asusun renon yara wallahi duk suna da wakilai suna da wakilai a irin nan gurin duk wannan da suka san zai zama wa musulunci haske za a rinka bin diddigin sa ana da rafa da kansa yadda aka yi wa mutanen ya aka yi wa ikhwanul muslimuna a Misra sun riga sun kafu ofishin jakadancin Amerika fa da na Ingila da na Faransa su suka hada karfi kan cewa idan fa aka kyale su hasu da banda suka kai labari nan da shekara 20 sai daular musulunci ta hadu a Misra sai aka yaya sai aka rinka zuga su su ana cewa ai ko bana daidai amma ba da suna bai aiko kadin za ku iya rufe mulkin danniya da ake a Misra kaga da sunan siyasa za a rika tuka su dan su tsokani hukuma kuma ana zuga tana da kun ga wancan mutanen da suke taruwa yanzu wannan addini suke amma nan gaba in sun ka za su zo su ne sai su zuga